Massy. À la console, Kelvin Fowler.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsi. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau ranar Alhamis 18 ga watan Mayu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, muna tafa da rahoto na musamman kan taya murna da sakataren harkokin wajen Amurka ya yi wa zababban shugaban Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaimomu Barma, sai kuma sharhin jaridin Ghana. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana cin hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce tawagar shugabannin Afirka na shirin tafiya zuwa Rasha da Ukraine domin gabatar da shirin zaman lafiya. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida shugabannin ƙasashen Turai cewa Ukraine na buƙatar ƙarin na'urorin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na zamani. Rasha da Ukraine sun amince jiya Laraba kan tsawaita wa'adin watanni biyu har zuwa 18 ga watan Yuli na yarjejeniyar da suka kulla da ake ba da damar jigilar hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine da tekun Bahar Maliya da ke ƙarƙashin ikon Rasha zuwa kasuwannin duniya don sauƙaƙa matsalar ƙarancin abinci. Tsawaita wa'adin dai ya kasance a cikin tambaya har zuwa lokacin da Turki da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulla yarjejeniya ta awanni 11 a Istanbul. Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya duk sun taka muhimmiyar rawa wajen yarjejeniyoyin da aka kulla a baya, da suka haɗa da ba da damar jigilar sama da tan miliyan 30 na masara da alkama da sauran kayan amfanin gona. Tun bara a duk kusan watanni 15 da aka kwashe ana gwabza faɗa bayan mamaye da Rasha ta yi wa Ukraine. Rahotanni sun ce mutane 39 sun ɓace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgin kamun kifi na ƙasar China da ke aiki a tekun Indiya ya kife. Gidan talabijin na CCTV na ƙasar China ya ce hatsarin ya afku ne da misalin ƙarfe 3 na safiyar Talata. Rahoton ya ce ma'aikatan jirgin sun haɗa da 17 daga China, 17 daga Indonesia da 5 daga Philippines. Ba a bayar da labarin musabbabin kifewar jirgin ba. Shugaban ƙasar China Xi Jinping da Firaministan ƙasar Li Xiang sun umarci jami'an diplomasiyyar ƙasar China da ke ƙasashen waje da ma'aikatan noma da sufuri da su taimaka wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. Ƙasashen Australia da Indonesia da Philippines su ma sun bayyana aniyarsu ta shiga cikin binciken. Indonesia ta ce kifewar ta afku da nisan mil 2880 arewa maso yammacin Australia. Yawan mace-mace masu alaƙa da miyagun ƙwayoyi a Amurka ya ɗanyi ƙasa a shekarar 2022. Hakan ya sa ta zama shekara ta farko da ba a samu ƙari mai yawa ba tun daga shekarar 2018. Jami'an cibiyar kula da daƙile yaɗuwar cututtuka ta Amurka sun ce adadin ya yi ƙamari mafi yawa a bara. Sabbin ƙididdiga daga CDC sun nuna kusan mutuwar fiye da Amurkawa 110,000 a bara. Wannan shi ne kusan kashi 2 cikin 100 fiye da na shekarar 2021. Jihohi 8 da suke da mafi girman adadin yawan mace-macen sun ga raguwa ainun, amma masana sun yi gargaɗin cewa yawan mace-macen na iya sake dawowa sakamakon taɓarɓarewar ayyukan kiwon lafiya.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi magana ta wayar tarho da shugaban Najeriya mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu domin yi masa murnar lashe zaɓe da fatan haɗa kai tsakanin ƙasashen biyu domin inganta diplomasiyya da taimakawa juna. kan wannan tattaunawar wakilin ma Abuja Umar Faruku Musa ya shirya rahoto na musamman a zauren muryar Amurka dake Abuja.
Tare da ni Umar Faruku Musa a wurin wannan tattaunawa ta musamman muna tare da Shu'aibu Idris kwararre akan sha'anin tattalin arziki da kuma Mamun Sale mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Sai kuma Malam Nasir Gwangwazo editor a jaridar Manhaja da ake wallafa a Abuja. Tare da su zamu tattauna muhimmanci da kuma tasirin wannan ganawar ko tattaunawa da aka yi tsakanin Mr. Anthony Blinken da kuma Bola Ahmed Tinubu wanda a yanzu ake kalubalantar zaben sa a kotu a daidai lokacin da kuma Amurka ke masa murna suna neman a yi mu'amala ta mutunci ta zumunci ta taimakawa juna domin ci gaban al'ummar kasashen guda biyu. Shu'aibu Idris, menene zaka yi cewa akan muhimmancin wannan ganawar?
Kamar yadda muka san, kasar Amurka take da nata ka'idoji. Kafin su yanke hukunci su dauki wasu matakai sai sun yi bincike-bincike. An fara yin maganan zaben nan kamar watanni 4-5 da suka wuce, an yi zabe, an dan samu wasu matsaloli a lokacin da aka yi zaben, an kuma ba da sanarwar wanda ya ci zaben nan. Amma mun waye gari, kasashe da yawa sun kira Bola Ahmed Tinubu sun taya shi murna, Amurka bata kira shi ba. Watakila tana ta bincikenta, to yanzu ta gama binciken, ta na'am da cewa watakila kotun ma da aka kai ba lalai bane wanda suka kai kotun su ci nasara, shi yasa har suka fara magana da shi. Ni abin da zan iya fahimta kenan da wannan bayani da Blinken yayi magana da Bola Ahmed Tinubu.
Amma Mamun Sale, menene muhimmancin wannan maganar in ka dubi cewa sun tattauna akan cimmoriyar juna ta fannin diplomasiya, ta fannin mu'amala, ta fannin taimakawa juna wajen fannonin kasuwanci ko samar da tsaro da dai waɗansu bukatu na ƙasa da ƙasa?
To gaskiya Amurka kullum idan ta gina alaƙa tsakaninta da kowace ƙasa, takan fifita bukatunta akan bukatun kowace ƙasa da ke hulɗa da ita. Kuma Najeriya matsayinta na uwa ba da mama ga ƙasashen Afirka, don haka Amurka tana neman taimakonta domin ta yi da wasu manufofi na Amurka a nahiyar Afirka.
Amma ai daman Najeriya da sauran ƙasashen Afirka suna biyayya ga Amurka. Idan har Amurka ta nemi Bola Ahmed Tinubu wanda za a rantsar 29 ga watan Mayu cewa a yi mu'amala, in ya hau karagar mulki a jajirce a yi fitar da ingantattun ayyuka na ciyar da demokuraɗiyya gaba, kare haƙƙoƙin 'yan ƙasa da yin ayyuka na gari akan manufofi da suka dace, wannan ai ba lalle Amurka ce za ta ci moriyar ba, kamar Najeriya ce ita ma ake wani tallafi ko tsarin da za a ci amfanin mulkin Bola Ahmed Tinubu ko?
To gaskiya ne, kaga Amurka kullum idan ta ci za ta kan hura, ta kan duba cewa manufofinta domin ta cimma burinta ko kuma ta ribata da duk alaka da za a gina tsakanin da kowace ƙasa, ta kan kuma duba ɗaya ɓangaren cewa ya kyauta 'yan ƙasa na wannan ƙasar suna cin moriyar manufofin Afirka a nahiyoyin da suke hulɗa da su. Don haka ina gani dabara ce ba sa nuna wayansu ko mai tasu a fili, sukan sirka su ɓoye bayan wannan abin alibishi su shigo da manufofin nasu.
Nasiru Gwangwazo, idan akwai haufi ko akwai rashin tabbas ko damuwa akan mu'amala da Amurka, idan Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta ko tana neman ta yi mu'amala da ƙasar Amurka domin Najeriya ta ci burin mu'amala da za a yi, wani ɓangare kake ganin Bola Ahmed Tinubu zai nuna sha'awar neman gudunmuwa ko mu'amala da ƙasar Amurka?
To ni ina ganin inda ya kamata ya fi ba da muhimmanci shine ɓangaren cin hanci da rashawa. Ana zargin 'yan siyasa da yawa masu riƙe da madafun iko da sace kuɗaɗen Najeriya su kai su ƙasashen duniya. To idan har ƙasashe irin su Amurka za su iya taimaka Najeriya wajen binciko irin waɗannan kuɗaɗen da dawo da su ƙasar, da ma taimaka a yankewa irin waɗannan mutanen hukunci waɗanda suka gudu suka fake suka ɓuya a ƙasar su, kamar irin su tsohon ministan man fetur Dzani, kowa ya san tana ƙasar Ingila tana can a zaune kuma ana zarginta a Najeriya da sace kuɗi. To idan ƙasashe irin su Amurka za su iya taimaka Najeriya wajen hukunta irin waɗannan mutanen da suka shiga ƙasashen su da kuma kuɗaɗen da aka jibge a ƙasashen su aka dawo da Najeriya su, to Najeriya ta isa mun ci gaba ƙwarai da gaske mai yawa.
Amma akan mu'amala na ƙasa da ƙasa a ɓangaren diplomasiya, me kake ganin Najeriya za ta iya nema ta samu daga Amurka?
To, ai ka san kuma menene in ana maganar diplomasiya baya wuce wasu abubuwa waɗanda suke na cigaban ƙasashe, misali harkar tsaro, harkar kimiyya na fasahar cigaban zamani, da wasu abubuwa na harkar ilimi, harkar lafiya, ƙasashen da suka ci gaba suna iya taimakawa ƙasashe masu tasowa.
Shabu Idris, ƙwararre kake akan sha'anin tattalin arziki, kuma ana ganin bukatar Najeriya yanzu a cikin tattalin arziki take. Ana ganin Bola Ahmed Tinubu zai zo ya karbi ƙasa da ta samu tamoyar arziki, ta durƙushe ta fannin tattalin arziki, dimbin bashi ya yi mata yawa da dai sauransu. Shin a ganin ka akwai wani abu da Bola Ahmed Tinubu zai dora tun da yanzu bugo mashi waya akai, shi kuma zai iya buga waya kila shi nemi yin wata mu'amala? Me ya kamata ya duba ko ya nemi agaji ko goyon baya daga Amurka domin ya dare karagar mulki a cikin kwanciyar hankali ba tare da karaya arzikinta ba?
Wato, ababen nan guda biyu uku suna da mahimmanci. Na farko dai, babu shakka mai girma Bala Ahmed Tinubu ya kamata ya fara tunanin wani irin tattaunawa ko wani irin taimako zai nema bashin da aka ce maimakon a ce za mu biya su cikin shekaru 15 ko 20 a maida shi mu biya cikin shekaru 30 ko 50. Kaga nan za a saka mana mara. Na biyu, kaman yanda Malam Nasiru ya yi magana, babu shakka dole sai an tashi tsaye an yi kaimi wajen yaki da rashawa da cin hanci da kuma dawo da kudaden da aka riga aka kwashe mana aka fitar da su.
To yanzu dai nan za mu ji aya a wannan tattaunawa ta musamman da muka yi da Malam Shabu Idris da Mamun Sale da kuma Nasiru Gwangwazo, Umar Faruk Musa, Mur Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A wannan makon ne aka tsara kasar China za ta karɓi bakuncin taron ƙoli na farko da shugabannin ƙasashen tsakiyar Asiya, wanda za a fara kwana guda kafin taron ƙolin ƙungiyar manyan ƙasashe bakwai da za a gudanar na wannan shekara a ƙasar Japan. Ana sa ran shugaban ƙasar China Xi Jinping zai isa ƙaimi kan harkokin tattalin arziki da ƙara hulɗar tsaro da ƙasashen Kazakhstan da Uzbekistan da kuma Kyrgyzstan da Tajikistan. Yayin tattaunawa a ranakun Alhamis da Juma'a a birnin Xi'an na yammacin ƙasar China. Taron farko na birnin Beijing da waɗancan ƙasashe a bara, wanda aka gudanar kusan bara, ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar China ke ci gaba da gina shirinta na samar da ababen more rayuwa da zuba jari mai yawa a fannin samar da ababen more rayuwa da nufin bunƙasa hulɗar cinikayya da makamashi tsakanin ƙasa da ƙasa. Ƙasashen yankin na da awarar sha'awar samun damammakin shiga kasuwannin ƙasar China, kuma Beijing na neman haɓaka dangantaka ta tsaro da siyasa. Ministan man fetur na ƙasar Iran, Javad Zarif, ya bayyana cewa kasuwar mai na kan hanyar ta dace bayan shawarar da ƙungiyar OPEC ta yanke, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran Tasnim ya rawaito ranar Laraba. A gefen taron haɗin gwiwa tattalin arziki tsakanin Iran da Rasha da aka gudanar a birnin Tehran, Oji ya ƙara da cewa Iran da Rasha suna da ra'ayi iri ɗaya a cikin ƙungiyar ta OPEC. OPEC da ƙawayenta da Rasha ke jagoranta da aka fi sani da OPEC sun amince su rage yawan man da ake haƙowa a ƙarshen shekarar 2022 don tallafawa kasuwa yayin da tattalin arziki ke ƙaruwa, farashi na faɗuwa. Sannan a wani mataki na bazata a farkon watan Afrilu, Saudiya da sauran mambobin ƙungiyar OPEC sun ba da sanarwar ƙara rage yawan man da ake haƙowa na kusan ganga miliyan 1.2 a kowace rana. Daga ƙarshe, jami'an Amurka sun ce raguwar kashi 98 cikin 100 na baƙin haure daga Venezuela ya taimaka wajen haifar da raguwar baƙin hauren da ke tsallakan iyakar Amurka ba bisa ka'ida ba daga Mexico tun lokacin da dokar ƙin karɓar baƙi mai alaƙar cutar coronavirus ta ƙare a makon da ya gabata. Rundunar sintirin kan iyaka tana dakatar da baƙin haure aƙalla 4,400 a kowace rana tun daga ranar Juma'a, gami da ƙasar 4,000 cikin kwanaki biyun da suka gabata. Wannan ya ragu daga matsakaicin ne da kullum na sama da 10,000 a makon da ya gabata. Balas Neto, wani babban jami'in tsaron cikin gida, ya faɗa ranar Laraba cewa raguwar yawan da aka samu gani abu ne mai kyau, amma ya yi wuri a yanke shawara game da kurarar bakin hauren a jira ga kwanaki ko makonni masu zuwa.
Gai da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai.
Da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa Ubangidana da zaka dauki zance na da kai gyara kafin a gincire kwana
Ubangidana da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe
banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fina kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zannawa Ubangidana na zaka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana Ubangidana da zaka dauki zance na gida dubu na gina ta na dubu
wajen kwa. To madalla ga da Amina Alan waka. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba. Wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. To yau shirin ya safka a jihar Maradi ta Jamhuriyar Nijar, inda wakilin sashen Hausa Mansur Sani ya tantauna da ɗaya daga cikin hazakan na kasassun jihar, wanda ko da wasa bai yarda halin tawaya ya kashe masa zuciya ba. Domin tun daga lokacin da ya tasa kawo yau, wannan taliki tsaye yake tsayin daka wajen neman na kai. A kashi na farko na wannan hira, bakon shirin ya yi wa Mansur Sani bayani dangane da yadda ya tsinci kansa a halin na ƙasa.
Sunana Ashir Salisu Almu, nan Maradi a kayan nan Buzu kan Zambaɗi. A shekara ta da yanzu 2034.
A haka ne aka haifeka da lura ta gurgunta ko kuma yayani abin yake?
Ba haka aka haife ni ba.
To,
lalle lokacin da aka haife ni tare da abokan haihuwata, na haife mu duka mun taso har ma mun fara tafiya muna tata da irin wannan wasa na yara.
Allah sarki.
Muna wasa muna gudu da sauri.
Kana ganin abin ko ku an baka labari?
To, an dai ba labari ne lokacin. Ake ce mu ne lokacin nan gashi muna wasa da ɗan uwana wannan.
Ga tawo
kuna. To, bayan haka nan wata rana aka ce da mangariba an yi dole kowa gida ana yawan wannan wasa ta a cikin yi sai aka jina wata kara daga nan ne sai aka ta samu wanda har ya kai wani lokacin ba ma na yi moti ma ba na yi da kaina daga baya sannu ana magani ana magani har ya kai ina yi dan motsa hannu ana yi wannan kwanan kaina.
Ba a danganta shi da wani ciwon polio ba ko wani shan inna da ake cewa ko wasu abubuwa.
An da ya ce polio da ila amma mu bangaren da ya tsoji na da sauransu duka sun da ɗauka kawai Allah ne ya kawo wannan al'amari.
To yaya maganar karatun boko ko na arabi?
Magana da ya karatun arabi da yake akwai. Don a lokacin nan ana da jahilcin sa ire-iren mu harkar karatun boko.
Da an ga mutum ko bai da
kawu ko bai da hannuwa
ko kurma ko makawu
in ya shiga lakwal din ma abokan karatun ma suna mai tsangwama wanda zai sa shi kankan shi ya baro
Allah sarki karatun.
To wannan abin ne uwaye na suka hanga suka ce gwanda in karatun Muhammadiya.
To daga lokacin da ka shiga karatun Muhammadiya a cikin shi ba a samu wani kalubale ba ko ta tsangwama?
Wannan ana samu wanda dole ne tunda in dai Allah ya sa ga yanda kake dole sai an samu wani wanda shi ba zai fahimci ya ne rayuwar ka take ba sai kun samu sabani har ma da wasu wanda ake ba tsaron mu makaranta hakan ga malaman mu wanda ba su kai manyan malamai ba ko su mun ta samun sabani da sauransu ba su wanda su sai su ga cewa ga masu mun karatun ma kaza kaza da irin wannan yanda sanin dai ana ta haka aka gane ma juna an samu matsalolu daga ɗaliban har wasu malaman daga ciki.
To an sauka a cikin karatun?
Eh gaskiya an dai dan samu abin da aka samu
madalla. To daga wannan lokacin da kake zuwa karatu ka koma yin wani aiki bangaren aikin hannu ko wata sana'a?
To a lokacin makaranta da muke nan ne muke gaban uwaye. In muka tai makaranta muka dawo gida muke dawo mu ci abinci. Lokacin ba mu san menene ake cin babara ba. Bara daga baya ne aka santa kuma ta zama mu ciwo wanda muna son mu rabu da shi.
Kamar ya aka santa?
To kamar mu gare mu daga baya ne muka santa tunda daga abokai ne wanda ya zaka kuta dan nan wurin cikin unguwa ka samu ai bakarala ka zo ka kashe
shi ma gurgun ne ko kodai wani da kawahun shi ma zai janka
wani gurgun ne wani kuma mai kawahu ne da zuwa goya ka gabayan shi a yarinta ya goya ka gabayan shi kuta
ya ta albarkacin
yawa. To a lokacin ba na ga albarkacin da shi gan nake shi ke taimaka mun
tunda dai ana samuwa
wannan ai bakarala in je in sai bambo ba tare da ce ma tsori na subhanahu ba. To sai nake ganin kamar shi ne ba ke taimaka an nake na samu keke wanda nake jiya a hawar dai a dura na mutai yawo da sauransu dai
na bare
a wancan lokacin.
To an bargari an tafi wasu kasashe ko na garuruwa yawan bara kamar yadda wasu suke yi a wancan lokacin?
Kayan a kai ga barin gari sai da na koya aika kala-kala a cikin maradi.
Gami da me ka koya?
Na koya aikin fata.
Fata?
Fata, in sarrafa ta ta koma a yi santar da ita a yi bartimoni na gidan guragu na maradi. Mu muke yin sauna.
Santar ko belwan ga wanda ake ɗaura
abu? Ai, wanda ake ɗaura abu.
Na'am.
Mu muke yin sauna na gidan guragu.
Da kuma
ni? Sannan takalmi nan na fata wanda ake ce ma balka. Su ma muna yin sauna na gidan guragu.
Na'am.
Sannan da bartimoni da hada albewan ga wanda ake rata.
Na rata irin na bugaji.
Yawwa. Duka nan muna yin su. Duka muna yin sauna wani. Sannan bayan wannan harka fata na koyi aikin sudur.
Walda ake.
Walda.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Ashiru Salisu Almu da wakilin muryar Amurka a jihar Maradi Mansur Sani ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da mu so ma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Asantehene babban sarkin Asantawa ya bukaci a maido wa Asantawa kayayyaki na gargajiya da kasar Burtaniya ta kwashi ta ajiye gidan adana kayayyakin tarihi. Jaridar ta ce Asantehene tun for site to na biyu ya ci gaba da shawarwari domin maido da kasar Asanti kayayyakin ta na gargajiya da sojojin Burtaniya suka kwashe da Kumasi bayan yakin Ajanti da Birtaniya a 1874 wadda kuma aka sani da gwagwarmayar Amwanfol wato Battle of Amwanfol. Ba zan nada ministoti da mukaddasan ministoti da dasu mutum 60 ba. Tsohon shugaban kasa Muhammad ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghana Times ruwaito wannan labarin. Tsohon shugaban kasa John Mahama ya faɗa cewa zai gabatar da gwamnati mafi karanci a jamhuriya ta kudu ta kasar Ghana. Ɗan Ghana din sun ba shi ainihin ikon jan ragama mulkin kasar a shekara ta 2024 a babban zaɓen kasar. Ɗan takarar na shugaban na jam'iyyar NDC a shekara ta 24 wadda ke kokarin komowa bisa mulki karo na uku ya faɗa cewa zai nada ministoci da muƙaddasansu ƙasa da 60. Honorable Muttaka ya zargi 'yan zartarwar jam'iyyar NDC da gani da canjin da aka yi na shugabanci marasa rinjaye majalisar dokokin cewa da ganganci ne na neman na kaɗar da shi daga matsayinsa. Jaridar da Herald ta ruwaito wannan labarin ta ce tsohon chief whip ɗin na marasa rinjaye wato mai tsawatarwa kenan a majalisar dokoki kuma mamban majalisar dokoki ɗin na Asawasa Alhaji Muhammad Muttaka Mubarak ya yi zargin cewa shugabancin jam'iyyar na National Democratic Congress da gangande sun kai garan bawul ga shugabancin na majalisar dokokin domin a fidda shi daga majalisar dokoki ɗin game da abin da ya ce ne lokacin da shugabanci suka yi wannan canji. Suna sanar da cewa yana da babban abokin adawar da ke kokarin kawar da shi. Da wannan muka so karshe sharhin jaridun na wannan makon na Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra.
A gaida Ridwan Abbas kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Tafiya sannu-sannu dai shirin manuniya na ta shimfiɗar share shekaru shirin shiga lungu da sakuna don tsamo tsarin tsibe wuru-wuru.
Ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba, amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai ƙaruwa yake.
Manuniya na baiwa mata damar damawa don kada a ji su shiru.
Maza sun tauye haƙƙi sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati.
Shirin manuniya kan bibi ba a san yadda magabata suka yi siyasa a shekaru aru-aru.
An ɗaure ni shekara biyu aka bi ni da fan 50 in ce na banne ku a yafe min na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin.
Idan ta kai daga-daga kuma mukan dangana da masu manyan kujeru.
Dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya ba mu dama mu tsige ka.
Ku ci gaba da kasancewa da shirin manuniya na sashen Hausar muryar Amurka duk karfe 6 safiyar Juma'a don jin yadda muke tsage tsantsar tsabar gaskiya ƙuru-ƙuru.
Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaice, shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce tawagar shugabannin Afirka na shirin tafiya zuwa Rasha da Ukraine domin gabatar da shirin zaman lafiya. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida shugabannin kasashen Turai cewa Ukraine na buƙatar ƙarin na'urorin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na zamani. Rahotanni sun ce mutane 39 sun ɓace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgi kamun kifi na ƙasar China da ke aiki a tekun Indiya ya kife. Gidan talabijin na CCTV na ƙasar China ya ce hatsarin ya auku ne da misalin ƙarfe 3 na safiyar ranar Talata. Rahoton ya ce ma'aikatan jirgin sun haɗa da 17 daga China, 17 daga Indonesia, da 5 daga ƙasar Philippines. Ba a bayar da labarin musabbabin kifewar jirgin ba. Shugaban ƙasar China Xi Jinping da Firaministan ƙasar Li Xiang sun umarci jami'an diplomasiyyar ƙasar da ke ƙasashen waje da ma'aikatan noma da sufuri da su taimaka wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. A wannan makon ne aka tsara ƙasar China za ta karɓi bakuncin taron ƙolin na farko da shugabannin ƙasashen tsakiyar Asiya wanda za a fara kwana guda kafin taron ƙolin ƙungiyar manyan ƙasashe 7 da za a gudanar wannan shekara a ƙasar Japan.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana. Ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu daidai da ta mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Robert. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.